Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar Biyu Africa akan mita 102.5 zango FM, sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Sauraron mu, kamar yadda kuka sani, a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 7 ga watan Yuni na shekarar 2023, zamu magana ne akan sauya tunanin matasa dangane da turbar da za su hau a harkar siyasa nan gaba yayin da aka kafa sabuwar gwamnati a Najeriya.
Jama'a, muna tafa da ƙarin bayani.
A makon da ya gabata ne aka nada sabon shugaban ƙasa a Najeriya. Matasa kuma sun bayyana fatan su ga sabuwar gwamnati. A cikin shirin namu ne yau, wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da wani matashi mai neman sauya tunanin matasa domin ci gaban al'umma.
Sannan zamu ziyarci filin ƙwalamar mu, sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu, zamu fara shirin ne da tattaunawar da wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ifrayayi da bakon da ya gayyato mana a yau, wanda zai gabatar mana da kansa.
Bana ta girba bana nationalist, kuma ni ne shugaban kungiyar saisaita tunanin matasa na Najeriya, wacce aka fi sani da Think Credit Forum a Turanci.
Yanzu haka mutane suna ta maganar an ga irin abubuwan da suka faru a lokacin siyasa da irin yadda matasa suka bada tasu gudunmuwa a harkar siyasa, amma da yawa suna auna su a ma'aunin cewa mafi akasarin matasa sun kare akan maganar banga ne da tallata wasu, amma ba tallata kansu ko bada tasu gudunmuwa ko shiga cikin harkar siyasa a dama da su ba. Ya kungiyar ku take kallon irin wannan a matsayin Qur'ani kuke tunanin ya kamata a saisaita tunanin matasa?
Babban kalubalen da matasan Najeriya suke fuskanta ya dauki salo ne daga bangarori daban-daban. Idan ka duba matsalan tattalin arzikin kasa da ake fama da shi, idan ka duba asalin yadda aka hada kasan kafin wannan lokacin Najeriya, idan ka duba a 1914 kafin wannan lokacin da aka yi amalgamation, ba a san ma akwai wani abu da ya shafi bangaren musulmai da kristiyan su haɗu ko kabilu makamanta wannan su zauna su tattauna wasu abubuwa makamanta wannan. To wannan irin waɗannan abubuwan suna da tasiri. Matsala na cin hanci da rashawa wanda zaka ga hatta jam'iyyun siyasa a wurin maganar takara na shugabanni na jam'iyyu a matakin jam'iyya, zaka ga cewa nan wurin ma ana gurgunta sha'anin matasa wadda ba a ba su daman da ya dace. Haka nan idan ka kalli matsala na rashin aikin yi wanda miliyoyin matasa ba su da aikin, wannan yana sa zaka ga suna samun rauni kamar wurin siyan fama-famai na takara hata a cikin jam'iyyu. Amma babban kalubalen da matasa da dama ya kamata su farka shine irin amfani da baiwan da Allah ya ba su na hikima. Babu wani wanda ya zo da wani kuɗi ko wani abin da ake ganin alfarma na gwamnati ko wani abu makamancin wannan rayuwar wannan duniya. Kowane dan adam akwai kibantacciyar baiwa da Allah ya bashi, wanda idan matasa sun yi amfani da shi kamar tsarin munitin guide forum formula da muke ba matasan Najeriya musamman arewaci, wanda nan ne ake samun koma baya. Kaga matasa suna tallata ƴan takara a gamar matakaran, ba wani makoma da ake ba su a taimake su ko da kwangila ko mukamai ko su damun maki na aiki ko wani abu makamancin wannan. Wanda mukan ba da shawara matasa ya kamata dole ne matasan Najeriya sai sun fito da wani tsari wanda shine zai taimake su wurin yaki da maganan kuɗi da ake sawa a fama-famai ko wani abu makamancin wannan. Na farko su iya tsayawa a kowace jam'iyya komin rashin karfin ta ko wani a makamancin wannan wanda akwai irin waɗannan jam'iyyu don matasan su ne karfin kowace jam'iyya kuma su haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi ba a cikin kujeru guda hudu cikin kujeru guda bakwai da ake da su a tsari na mulkin demokradiya kujeran kansila na unguwanku cikin gundumomi 9573 da ake da su a Najeriya wajibin matasa ne su haramta ma kansu zaben ko da dan jam'iyyan su ne in ba matashi bane sannan kujeru da ake da su na ciyamomin kananan hukumomi guda 774 wajibin matasa ne su haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi ba a wannan kujera a matakin kasa gaba da haka nan abin da ya shafi zauren majalisa na jaha wajibin matasa ne su haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi haka zauren majalisan wakilci na tarayya wannan kujeru guda hudu idan matasa suna so su samu makoma a siyasar Najeriya wajibi ne sai sun sauya nazarin tunanin su su daina tsaya suna duba ne ne da yazo da babban mota wa yazo da babban riga wane ne yake da kudi ana amfani da su wurin aibanta junan su a Najeriya za ka wai gari sai a ce maka matasa suna shashaye kwarano ne suke shashaye
amma dai ƴan siyasan ma ana ganin koda matasan sun zo a ce ina kudin da suka zo shi na siyan form kuma suwa za su goya musu baya
shine nake maka magana ai idan an siya form din ko manyan suka siya wane ne suke neman goyo ba ai suna neman goyon bayan matasa ne maza da mata ashe kenan kudin karshe ina yake zuwa idan matasan sun canza tunanin suke amfani da irin hikima da dabarbarun da Allah ya ba su matsayin su na ƴan adam ashe za su iya kwato ma kansu ƴanci domin ana amfani da karfin kudi da karfi na maganan karfin jam'iyya domin a tankwara su wanda idan suka gane baiwan da Allah ya musu sune karfin wannan jam'iyyar sune karfin waɗanda suke takama da kuɗin saboda babu wanda yazo da kuɗin nan duniyar nan anan ya samu ta jikin wane ne al'umma ne ubangiji ya faɗa yarzuqun nasu bin naji ashe kenan dukkan wani mai kuɗi da ya samu dalilin arzikin na mutane ne
amma kana ganin akwai yiwuwar su matasa su cire kwadayin su na kuɗi wanda ake ba su abin duniya su goya wani nasu baya wanda bai da komai a hannun shi
shine muka ce a waɗannan kujerun idan ba su nazari akan wannan ba ai za su dawo ma cikin bauta idan sun yi nazari za su ga a shekarun baya a Najeriya ana samun ministoci ƴan shekara 20 da wani abu 30 da wani abu marigayi tsohon shugaban ƙasa ba marigayi ba tsohon shugaban ƙasa Yakubu Gowon yayi shugaban ƙasa ko auren fari bai ba yau a Najeriya idan matashi ya taso wanda yake wannan shekarun shekara 30 da wani abu shin zai samu dama kaga wannan wani abu ne da ya kamata su farka su gane kuma a irin nasarorin da matasa suka samar a wannan lokacin a yanzu waɗanda ake cewa matasan ba su cancanta ba su dace ba waɗanda suke da shekaru me suke iya samarwa da yawan su bacci suke a ofisoshin da gidajen gwamnati kuma da yawan suna kulle ofisoshin da aka gina da dukiyar Baitul Mali domin a taimaki al'umma a samar da ci gaba a rayuwarsu ba su da yawan suna amfani da bambancin kabilanci da addini da jam'iyyun siyasa da shiyoyi wurin raba kawunan al'umma maimakon dinke kasan ta zama dunkulalliyar kasa Najeriya wadda za a yi yaki da cin hanci da rasha ga miliyoyin matasa nan waɗanda suke gama makarantu a secondary school tertiary institution da shauransu ba su da makoma na aiki wanda kuma haƙƙin gwamnati ne na wajibi ta samar da aiki ga waɗanda suke karatun zamani da waɗanda ba su ba kuma duka waɗannan kalubale ne da yake fuskantar ƙasa idan ba mu sani ba cewa akasari da muke ganin matasa dubbannin su suna zauna a unguwanni ba aikin yi babban kalubale ne ga ƙasan domin ba a daina haihuwa ba kullum ana haihuwa ina kamfanonin ake samarwa ina masana'antu ina shauransu idan kuma za a yi ta recycling leadership tsofaffin waɗanda suka gama kullum matasa suna goyon bayan sewa na ku yaushe ne za ku samar da makoma ta yadda za ku samar da sabbin dabarbaru da sabbin tunani na cigaban kasa tsohon shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari yayi gwamnati kai na shekara 30 da wani abu yayi minista yana shekara nawa ne yayi shugaban kasan shi na farko bai wuce shekara 40 ba bayan shekaru 30 aka ƙara zabo shugaban kasa wannan ba ci gaba ne koma baya ne kuma abin mamaki abin kunya zaka ga matasa a yanzu wai suna cewa wai a dawo musu da babansu wannan kuskure ne Najeriya ya kamata ta wuce gejin da matasa za su rika tunanin su ba za su iya yin komi ba saboda kawai wasu sun yi amfani da kafafen watsa labarai wurin sauya fasalin tunanin su wurin dakubar da su su dakusar da kwakwalwar su
kai kanka kai maganar matasan nan suna cikin halin damuwa akwai talauci akwai jahilci ba ganin iya yadda za a je ana nuna musu hankalinsu da yana can abin da za su samu su rayu
ina masu ilimi shi yasa muka fada musu abin da za su iya ganewa a take komin jahilcinka ka san cewa idan baka zabi kansila ungwanku ba dole za a fitar da matasan kuma dalilin irin waɗannan kafafe da kuke ba mu dama zami godiya ga BOA irin gudunmuwan da take bayarwa a tsari na mulkin demokradiya da ci gaban kasashe masu tasowa a Afirka wannan ya sa da yawa tunanin jam'iyyu zaka ga a yanzu ba su tsaye da waɗanda shekarun su ya haura na matasa a kujerun kansiloli kaga wannan duka ci gaba ne kuma idan ka kalli hatta ko a jihar Kaduna zaka ga da yan da ake samun ciyamomi waɗanda suke da shekaru ne yawa zaka ga yanzu an fara samun masu karancin shekaru ashe kenan irin gudunmuwan da irin kafafe irin naku suke bada wurin yada manufofi da yanda dubarbarun da za a samu cigaba ashe sakon yana kaiwa kuma ana samun cigaban da ya dace shi yasa sai dai mu ci Allah ya saka muku da alheri kuma lokaci yana nan zai zo wanda kai wanda ba matashi ba ma idan an ce maka ga kujeran kansila ko ciyaman ko majalisan jiha ko majalisan wakilci na tarayya ba za ka karba ba domin ka san ba za ka ci ba domin kullun al'umma kara wayewa suke kara gogiya suke ka duba fasalin siyasa yanzu ka duba jam'iyya kamar a nan jihar Kaduna a 2015 da karfin shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari da barin jinin sa amma da qur'a 600 jam'iyyar da take da dan takara mai farin jini irin shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ta kada jam'iyyar da take da gwamnati a 2019 da aka dawo sai qur'a ya dropping da qur'a 400 sai ya zama ta shallake da qur'a 200 da wani abu da aka zo yanzu 2023 za a yi zabe ka duba da qur'a nawa aka zallake da qur'a 1010 wannan yake nuna ashe siyasa tana kara budewa al'umma suna kara wayewa akwai kalubale da shawara abuwa makamantan wannan kuma duk da cewa zaka ga akasarin mutanen jihar Kaduna musulmai ne kuma yan takarar da aka tsayar a jam'iyya mai gwamnati jam'iyyar ABC musulma ne da musulmi wanda kaga idan za su zaba zai zama na cewa kaga su ne kamata su samu akasari amma zaka ga cewa wannan yake nuna maka yanzu ma addini yayi rauni ba a bai cika tasiri ba kuma al'umma suna ƙara wayewa suna dubo ne irin shugabanci ne zai samar da ci gaba banda kyakkyawan zato da ake mai wasu yan takarar ma zaka ga cewa ba za su samu kujeran su ba ashe matasa ya kamata a ce sun farka ne su duba su menene makomansu menene ribansu a tsari na mulkin demokradiya kasuwa ce ta biyan bukatun shugabanni da waɗanda ake shugabanta ku a matsayin ku na matasa wanda ku ne kuke da akasarin ƙuri wanda ku ne kowan dan takara da jam'iyya suke takama da yawan su da ƙarfin ƙurƙun su wurin samun dama su tsoma hannunsu a cikin dukiyar baitul malam al'umma ku menene makomanku
tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ka ci gaba tattaunawa.
Akwai masu fargabar cewa irin matasan da kace ganin an gwada a baya irin su tsohon shugaban kasa Yakubu Gawan da irin shi shugaban kasa yanzu da ya gama tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya gwamna da sauransu a zamanin su an ga tasirin matasa amma suna fargabar cewa matasa irin na yanzu ko an ba su ma za a sha mamaki domin an dan gwado su a gwamnoni ko su mukamai sai a ga kamar matasan ba sa abin da ake sare
to su dattawan me suke ai kamata yayi da ake magana ana sukan matasa da yawa ana amfani da kafafen watsa labarai ne kai wurin bata musu na ba abinda matasan Najeriya suke na banna ko shaye-shaye ko badakala wanda waɗanda suke wuce shekarun matasan ba sai shaye-shayen ne cin hanci da rashon ne amfani da karfin gwamnati fiye da kima a tabbatar da cewa sun azurta kansu da dukiyar baitul malam al'umma wanne ne ba sa yi a ciki idan ana ganin matasan ne ko kuwa sharholiyar ne ba sa yi ko wani abu kamar wannan ashe da yawa abin da ake yadawa da sunan matasa batanci ake domin a tauye matasan a sa musu fargaba a junansu a sa musu kiyayyen junansu da hasada da junansu wanda za ga matashi dan uwansa matashi zai iya fitowa takara wai sai ce wai kamar wani ne zai fito wanda a Najeriya an yi minista dan shekara 25 Allah ya ji gan dan masanin Kano yana shekara 25 aka bashi ministan mai shin ku je ku duba kasashe ma irin su London da America matasa guda nawa sun rike manya-manyan mukamai kuma sun tafiyar da shi a kasar nan idan ana maganar ilimi ne ko wani abu a kasar nan muka ga shugaban kasa yana ci wanda yayi shugabancin kasar nan ba daya bai karo na biyu ko mu ce ya taho ma yayi tenuwa na daya yayi na biyu ana bashi takardar secondary ashe kenan ba wai maganan kwali ne matasan nan ba su da shi ba ilimin ne ba su da shi ba ba gogewan ne ba su da shi ba duk wanda yake cewa ya matasa ba su da gogiya shine bai da gogiya a fada mun shugaban kasa ko gwamna ko chairman na karamar hukuma wanda yake zama ya budget da kansa ko wanda ya zama ne yake gudanar da wani abu na kudurin doka ko wani abu da kansa abu ne wanda baiwa ne na al'umma daban-daban a unguwanku yanzu an baka shugabanci an baka dukiyar baitul mali baka san cewa ba wutar lantarki baka san cewa ba ruwan sha ba baka san cewa ba hanyoyi ba baka san cewa ba makarantu ba baka san cewa ana buƙatar ingantaccen tsari na muhalli da abubuwa na sana'o'in dogaro da kai da shauransu sai an fada maka wannan ba wani abu ne daban da ake fadi idan mun kalli Najeriya ko zaurukan majalisu ma lokacin ma da waɗanda ake dauko su ko makarantan bokon basu ba ana dubo waɗanda suka san me suke ne a ilimin addini da kishin al'adu da yankunan su ka duba shine ake samun ci gaban da ya kamata aka san muhimmancin mutane wannan duka abu ne wanda ake kirkiro shi domin a tauye matasa a dankofar da su a cewa ba su da years of experience experience din yawanci da kake ji gogewan na satan kudin jama'a ne yanda za a canza a kudi ko a sa subuli a kara ko ai wani abu duk shekarun da ake yi da ake zagin matasa a fada mun wutar lantarki ya tsaya a Najeriya ruwan sha ya tsaya a tsari na kamfanoni ya tsaya shin akwai wani ingantaccen tsari na tattalin arzikin kasa ko wani abu na ci gaba yawanci kasan an raba ta ne akan maganar bangaranci na addini da kabilanci da abin da ya shafi yare da wasu abubuwa makamantan wannan kuma a kasan da ya zama na muna da kabilu fiye da guda 250 a Najeriya muna da shiyoyin siyasa guda 6 muna da jam'iyyun siyasa guda 18 mutane daban-daban akwai manyan addinai guda 2 Christianity da Islam to duka irin waɗannan abubuwa ne wanda ashe abinda ake bukata shine ya za a dora kasan a turba kuma ku an ki ko an so waɗanda shekarun su ya tafi dinnan sun tafi kenan saboda akwai yaranta akwai tsufa akwai lafiya akwai rashin lafiya duk yanda ka kai da abin ka wani lokaci sai ka bar wannan wurin idan baka raini waɗanda za su taso su mai gurbin ma karshe kana cutar da kasan ne kana cutar da zuriyanka da iyalinka da waɗanda za su zo a bayan su kuma baka isa ka sauya kaddaran da Allah ya kaddara ba tunani irin wannan na cewa matasa ba za su iya yi ba ko an gwada wasu failing ko wani abu makamancin wannan ko bata matasa suna duk ba zai samar da ci gaba a kasan ma ashe kamata yi shugabanni su dauki Najeriya a matsayin kaman gidansu ne da iyalansu ya za a yi su hada kan yaransu da suke da mabambantan fahimta da dabi'u da barbaru da hikima da baiwa daban-daban ta yadda za a amfani zuriyan ya zama na zuriyan ta zama mai albarka wurin samar da ci gaba a dora wani dan ba domin tabbatar da cewa duk mukamin da za a bayar a matakin kasa ya zama na ko jiha ko karamar kuma akalla ai 60-40 ko 70-30 a dauki matasa kashi 70 dattawa kashi 30 ko matasa kashi 60 da ta kashi 40 domin a rika rainan waɗannan matasan ta yadda za su gaji shugabanci da wakilci a matakai mabambanta domin tabbatar da cewa an samu ci gaban da ya kamata a ƙasar mu Najeriya wanda ƙasa ce wanda mun fi kowace ƙasa na bakaken fata a duniya yawan al'umma mun fi ƙasashe da dama na duniya yalwan arziki amma abin mamaki da abin tausayi zaka ga yawanci idan mun tashi dauko shugabanni gajiyoyyu muke daukowa wanda sun riga sun gaji ya kamata su je su huta ne su bacci wannan yasa zaka ga komi namu yana tangal tangal
kai kana ji a jikinka baba nationalist cewa akwai wani lokaci ko wata rana da matasan nan dai da ake cewa suna da matsala za su iya zuwa su kawo sauyi da ake nema a cewa ga matasa suna wani abu wanda shi ake sare a gani a kasa
kwarai da gaske daga ranan da matasa suka fahimci su wane ne su ya karfin su yake a cikin tsari na mulkin demokradiya kowa kashin shi ya bushe za su zo su rike kasar nan su tabbatar da cewa sun samar mata da makoma mai kyau kuma muna fada musu tsari na mulkin demokradiya shugabanci da wakilci ba badawa ake ba kwata ake yi matasa wajibi ne su tashi amfani da hikincimin su da dabarbarun su da baiwan da Allah ya kebance su da shi
kwata ake ko zaba
kwata ake yi
ko zaba
dai kwata ake yi a demokradiyance ta hanyar qur'a ai ba danda bane qur'a ne ake amfani da shi kuma suna da wannan qur'un ka fada min idan an je register ko a layin katin zabe ko wani abu kamanci wannan za ga akasari matasa ne ashe kenan idan sun amfani da yawan qur'un su da damakin su kuma ka duba ka san waɗanda suke jefa qur'un duka kwarano ne a Najeriya har yanzu ba a taba jefa qur'a kashi 50 cikin 100 ba kenan ashe akwai akasarin mutane waɗanda sun yi register katukan zaben nan sun ajiye su a gida wanda ba haka ya kamata kuma matasa daga ranan da suka farka a cikin gundumomin su suka sauya basiran su suka yi amfani da hikiman su wurin haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi ba hikiman wannan tun suna zaben baragurbi a matakin kansila ciyaman dan majalisar jiha da dan majalisar wakilci har zai kai suna zaben nagari domin kullun goge ake wayo ake ana canza dabarbaru da fasahohi da tsare-tsare na yadda za a gudanar da harkoki a mulkin demokradiya kuma hikiman wannan shine duk wanda ya kansila ya samu dubaran da zai iya zama a zauren majalisar jiha ya kalubalanci gwamna kamar yadda ya kalubalanci ciyaman na karamar hukuma a matakin karamar hukuma haka nan wanda ya je majalisar jiha zai iya zuwa majalisar wakilci na tarayya kalubalanci shugaban kasa ya kwato haƙin al'umman su kaga majalisar wakilai na tarayya zai zama da matasan da suke wannan guda 360 dattawa guda 109 zaka ga cewa za su wakilci matasan da suke kananan hukumomi 774 matasan da suke zaurukan majalisu 36 da ake da su a Najeriya za su wakilci matasan da suke kananan hukumomin su a matakin gwamnatin jiha domin su nuna ma gwamnan jihar su ga matsalolin da yake fuskantar matasan su kuma ga irin yanda za a warware waɗannan matsalolin haka nan a kananan hukumomi duka idan an farka an yi wannan sun bar ma dattawa waɗannan kaso guda uku ma'ana kujeran gwamna kujeran majalisar da tije da na shugaban kasa a bar musu wannan saboda su ne suke da gogewa na shekaru da dattaku irin wannan su ma ba kowanne za a dawa domin akwai tsaffi akwai dattawa
a ƙarshe wanda sako zaka aike wa matasan wannan kasa ko nahiya ma gaba daya
wajibi ne a kaurace ma shaye-shaye da fatocin miyagun kwaye da bari ana amfani da su a harkokin bangan siyasa ma'ana me kaza ya buge da kai da kafa kaga wannan ba karamin kuskure bane kuma wajibin su ne su maida hankali akan muhimmancin ilimin boko da na addini domin ilimin hannun hagu ne da hannun dama kowanne yana da muhimmancin sa kuma su daina bari ana amfani da bambancin addini da yare da kabila da abin da ya shafi jam'iyyun siyasa wurin raba kawunan su ya kamata su gane cewa siyasa kasuwan bukata ne na shugabanni da waɗanda ake shugabanta ku ɗan dangwale idan har jam'iyya tana da manifesto dan takara zai fito da nashi manifesto ku wadda kuke ɗan dangwale masu zaɓe registered voters menene manifesto ɗinku kuma ku sani cewa shugabanni tun daga shugaban ƙasa kansilan unguwanku gwamnoni da shauransu duka babu wanda yake yin aikin da yake kyauta kuma ba alfarma bane a gina asibiti ko makarantu ko hanyoyi ko a samu da aiki ko wutar lantarki ko ruwan sha daman dalilin da yasa kuke jefa kur'urin zaben shugabanni da wakilai kenan domin a gudanar da aikin da kuke bukata da dukiyanku na al'umma na Baitul Mali kuma duka waɗannan mukamai da ake zaba na gwamnati matakai guda bakwai aikin albashi suke yi daga su sai ɗan agola da ake dauko su ma da appointees su zo su ci arziki wajibi ne a bude muku ofisoshi na gwamnati ofisoshin da aka gina da dukiyar Baitul Mali al'umma ku shiga ku bada shawarwari ku yi maganganun da ya dace wurin samar da ci gaba ga kasanku kuma a yawaita yin makasan addu'a da fatan alkhairi mai kon zage-zagen shugabanni kuma waɗanda suke fatan cewa tsofaffin shugabanni cewa suna fatan su ga bala'i ya fado domin su ce gwanda wani tsohon shugaba muna fatan Allah ya nuna musu abin su akan su mu ba za mu ga mummunan makoma ba Najeriya da kasashen mu na Afirka za su samu ci gaba da dan Allah ko da wasu tsofaffin shugabanni ko babu su kuma muna fatan Allah ya yi mana kunci da damuwa da talauci da ciro ta manya da karana
kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdul Karim Young Pioneer a filin kwalamar mu da bakwar da ta gayyato mana
bayo Allah tuwo tuwo
wasu kasashe ana cin kwakwa ne ba sai da ake miya shi ba ko rogon nan fa wasu kasashen ana debarewa ne kawai a saka cikin ya a ci da yaji ba san yanda ma ake gyara rogo yawa a gyara rogon ma ka dafa ka bare ka kankare bayan rogo ka raba saka ka cire wannan igiyar ka yanka shi daidai wa daida yanda kowa ya gani zai yi sha'awar ci wasu garin ba aka bane da dogon shi wannan rogo
an bare shi kinin sai wankewa sai dora haka ne muna gani ai
to yawa yanzu ya zaki muna bayani kan wannan sakwara da miyan kwakwa
to sakwara dai yanda na nuna haka din dai ne ake sakwaran to sai dai miyan kwakwa shi wannan kwakwan da ake manja da shi hawa kin ga in kin same shi zaki wanke shi tas sai ki sa a tukunya ko a sanya yake kawo kin san muna da kantosi ban san sunan shi cikin Hausa ba yana nan kanana ne shi ma kaman yalo amma maganin jini ne to in kana su wannan
green kananan nan suna da dan daci daci gare su
sai suna da
aka ce na maganin jini
sosai in jinin ka ma ya je kasa kana iya kamar ka daka taci ka sha nan da nan zaka samu jinin ka ya komo to sai ka sa dan kadan ciki sai ka sa ruwa sai ka sa gishiri kankani don saboda wani kwakwan ya dade saboda kar miyan yayi ta kama baki kin san manjan da bai da kyau yana kama baki to zaki dan sa gishiri kadan amma ba mai yawa ba sai ki dora akan wuta kwakwa dai da ya nuna ba sai kin tambaya ba kowa ya san da huwan kwakwa kamshin shi ma ya ishe ki nuna miki ya nuna sai ki samu turmi ki tsame shi cikin ruwan ki sa a turmi ki daka hayyar da ku amma fa ba zaki fasa da ƴaƴan bane zaki daka ne wannan abincin ya rabu da ƴaƴan to in kin gama dama kin dan dora dan ruwanki in kin kwaso sai ki sa ruwa mai dan dumi da ruwa mai sanyi daidai yanda dai zaki ki sa hannunki ki dama to in kin dama kin cire tukan sai ki kwashe shi ma ƴaƴan kwakwan sai ki tace shi in kin tace da mataci tacewar farko kenan to lokacin kin dan zabki namanki in kifi zaki amfani da shi inda menene duk zaki iya shi ma komi ana iya sawa ciki zaki yake hada nama ko balle in kin da kan rago ko kan shanu ko kafan shanu subhanallah ya ma fi dadi to dama ya dan zabku sai sa ruwan na miyan nan da kika tace sai ki kawo ki zuba a ciki ki wanke tumatirin ki ki jejjefa a ciki albasan ki ki sa a ciki tankon ki ki sa a ciki in ya tafi sakin nura tumatirin ki ya nuna sai ki kwashe inda injin zaki nika inda asanka zaki nika sai ki sa ki nika hayya nuku to lokacin sai ki kuma kara nika albasa da garlic da citta ki zuba a ciki ki sa magin ki daidai gwargwado ki kawo gishirin ki daidai gwargwado to in ya fara tafasa zaki ga yana da kunfa to kina lura kunfan nan na bacewa mai na tasowa kunfan nan na bacewa mai na tasowa haki ga kunfan ba ko daya sai ki dan bari ya kara tafasa ka dan miyan kwakwa in bai nuna ba yana juye ci sai in ki bari ya nuna sosai sannan ki sauki gaskiya miyan kwakwa duk wanda ya ci sai ya nema in ki iya yi wannan miyan kwakwa in ki ci sakwara in ya rage da safe zaki yake dafa shinkafa ma ki cire shi
masha Allah miyan kwakwa kenan da sakwara
Thank you.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Titiya na gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗin sa. Ni ce Amina Bahari Aula daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.